This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka aka kamo kan mita 13, 19, 25, 31 da kuma mita 60. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu ta gidajen radio amfani sarauniya Nomad Fara'a da Lol da kuma Niya dukkan su a zangon FM sannan ana iya jin mu yanzu nan ko kuma duk lokacin da aka bukata ta internet ko yanar gizo a kan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Alfa Ahmed tare da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC ke fatan yin lafiya. A bayan labaran duniya muna tafa da cikakken bayani na faduwar wani jirgin saman fasinjan kasar Rasha yau da safe a Masar inda dukkan mutane 224 da ke ciki suka mutu. Aka kuma akwai shirin mu tattauna to amma ku fara da jin labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wani jirgin Rasha na jigilar matafiya dauke da mutane 224 ya fado a sashi mai cike da tsaunuka a yankin Sinai na kasar Misra a yau dinnan Asabar, ta yadda jami'ai ke cewa babu ma wanda ya tsira da rai. Jirgin ya bace daga mahangar rada kasa da rabin sa'a bayan tashinsa da safiyar yau Asabar daga birnin shakatawar nan na Sharm el-Sheikh. Kusan dukkanin mutanen ciki Rashawa ne da ke komawa gida St. Petersburg. Masu ayyukan ceto sun zakulo gawarwaki 129 zuwa yanzu. Sun kuma gano akwatin nade bayanan tafiyar wanda suka baiwa kwararru don nazarinsa. Hukumomi na fatan na'urar nade bayanan tafiyar za ta yi ƙarin haske kan musababin hatsarin jirgin. Har yanzu dai babu wani takamaiman bayani kan dalilin faduwar jirgin. Hukumomin Misra dai sun ce ba harbo jirgin akai ba, a yayin da kuma wani labarin da ba a tantance ba ke cewa matukin jirgin ya aika da sakon fuskantar matsala da kuma tambayar wurin sauka mafi kusa, yayin da har yanzu ake ta wato ba a san dalilin faduwar jirgin ba. Wata kungiyar da ke da alaka da ISIS a Misra ta ce ita ce ta kakkabo jirgin, ko da yake bata bada wata shaida ba. To sai dai ministan harkokin sufurin kasar Rasha ya yi watsi da ikirarin na ISIS, ya ce ba zai yiwu mayakan ISIS da ke Sinai su mallaki makami mai linzamin da zai iya harbo jirgin saman da ke tafiya a can sararin sama ba. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce saboda yakar kungiyar ISIS ne kawai shugaba Barack Obama ya yanke shawarar tura dakaran musamman zuwa Siriya, ba wai hakan na nufin Amurka ita ma ta shiga yakin basasar Siriya ba. Kerry, wanda ya yaba ma Obama saboda yanke shawarar tura sojojin, ya ce manufar Amurka a bayyane take, wato a yi galaba kan ISIS. Bai kauda yiwuwar dada takarwar sojojin Amurka a Siriya ba, yana mai cewa ba zai iya hasashen abin da zai faru nan gaba ba. Kerry ya yi waɗannan kalaman ne a wani taron manema labarai a yau dinnan Asabar a Bishkek, babban birnin kasar Kyrgyzstan, wanda shine yada zangonsa na farko a ziyarar kasashen yankin Asiya biyar da ya fara. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce yana shirin tsami kasar Burundi daga jerin kasashen da ke amfana da shirin ba da fifiko a cinikayya da Amurka saboda dada murkushe yan adawar siyasa da ake yi a kasar. Tun bayan da shugaban kasar ta Burundi ya fara wa'adi na uku mai cike da takaddama, matakin na cire Burundi daga jerin kasashe masu amfani da wato masu amfana da shirin Africa Growth and Opportunity a AGOA zai hana kasar ta Burundi kai kaya Amurka ba tare da bada ko biyan haraji ba.
Labaran duniyar kenan aka saurara. Kamar yadda aka ji cikin labaru, wani jirgin saman fasinjan kasar Rasha dauke da mutane 224 ya fadi a tsaunukan yankin Sina na Misra, inda rahotanni suke cewa dukkan mutanen ciki sun mutu. Akwai yara kanana su 17 cikin wannan jirgi kira Airbus A321 wanda ya fadi kasa da minti 30 bayan tashinsa daga Sharm el-Sheikh kan hanya zuwa birnin St. Petersburg a Rasha. ma'aikatan agaji da suka isa inda jirgin ya fadi suka ce ya kare gida biyu inda bangaren bayan ya kama da wuta. Wakilin murya Amurka Al-Qahira Edwin Uranian ya ce faduwar wannan jirgin fasinja na Rasha shine hatsarin farko na jirgin sama da aka yi a Masar cikin shekaru fiye da goma. Wato tun bayan faduwar wani jirgin Faransa cikin bahar Mali a shekarar 2004. Prime Minister Masar Ismail Sharif yana ran gadi a birnin Ismailiyya yau Asabar lokacin da aka samu labarin hatsarin. Prime Minister ya ce wata tawaga ta kwararrun fasaha za ta binciki abin da ya faru kuma za a gudanar da wannan aikin bincike tare da ofishin jakadancin kasar Rasha. Gidajen talabijin da dama na Masar sun ce an gano na'urorin na ɗan sauti da na bayanin yadda gaɓoɓin jirgin suke aiki. Amma wasu majiyoyin sun ci har yanzu ɗaya daga cikin irin waɗannan na'urori kawai aka gano. Tsohon ministan zirga-zirgar jiragen sama Wa'il Mahdawi ya faɗa wa gidan talabijin na gwamnatin Masar cewa maganganun matuƙa jirgin da za a samu daga na'urorin nan za su zamo masu matuƙar muhimmanci ga wannan bincike da kuma Masar za su yi. Mahdawi ya ce masu bincike na Masar za su iya tantance abin da ya faru idan sun nazarci na'urorin a saboda a jiki za a ji irin maganganun da suka gudana tsakanin su matukan jirgin da kuma tsakanin su da masu kula da shawagin jiragen sama na Masar da suke ƙasa. Wannan jirgi kirar Airbus A321 na kamfanin Metrojet ya tashi daga birnin shakatawa na Sharm el-Sheikh kuma har ya kai bisan da zai yi tafiya a miƙe ka hanya zuwa St. Petersburg, birni mafi girma na biyu a ƙasar Rasha, sai ya ɓace daga na'urorin hango jirage a sama. Wani kakakin ma'aikatar kiwon lafiya ta Masar, Dr. Khalid Mugahid, ya ce an sanya motocin jigilan marasa lafiya da likitoci da sauran ma'aikatan lafiya cikin zaman shirin kota kwana. Ya ce an tura motocin jigilan marasa lafiya har guda 80 zuwa inda jirgin ya fadi, yayin da aka sanya asibitoci a garuruwa da birane shida da suke kusa da nan cikin zaman shirin karɓar waɗanda suka ji rauni. Gidan talabijin na Al-Arabiya ya ce babu wanda ya kubuta da rai a cikin jirgin na Rasha wanda ya kakkare a bayan da ya fado ƙasa. Shaidu sun faɗa wa gidan talabijin na ONTV na Masar cewar ɓangaren baya na wannan jirgi ya kama da wuta a lokacin da ya faɗo. Toma da la'ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu ga Ibrahim Ka'almasi Garba da shirin mu tattauna.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba, ga sharar fage daga gogon El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai karewa.
Shugaba Buhari ya zarci India inda ya shida 'yan kasuwar kasar masu hulɗa da Najeriya da cewa zamanin cin hanci da rashawa ya wuce. Shugabar hukumar lafiya ta duniya Margaret Chan ta mika takardar fitar da Najeriya daga jerin ƙasashe masu shan inna. Ga bayanin Dr. Ado na hukumar lafiya matakin farko ta Najeriya.
Ta ba mu shugaban ƙasa takardar cire Najeriya daga ƙasashe masu cutar shan inna shekaru 18 kenan da aka fara wannan yaki.
Kotun ɗaukaka ƙara ta Yola ta soke zaben dan majalisar tarayya Umaru Barambu da tun farko kotun ƙarar zabe ta bashi nasara. Su kuwa 'yan sara suka sun auka kambar moto ci magoya bayan sanata Goje wanda ke halartar kotu don karar da EFCC ta shigar da shi. Garba Tela na daga waɗanda suka samu raunuka.
Ni mutum ne mai son na gaya wa duniya gaskiya, duk wanda ya kuskure zan faɗi kuskurensa. Duk gilazan motan suka fasa ɗayan shine yazo ya sabe dutse yazo ya same ni a goshi, shine kaga jinin nan yana zuba yanzu haka ina jin jiri.
Yayin da Rotimi Amechi yake murnar majalisa ta wanke shi don zama minista, PDP na juyayen rasuwar dan takaranta da gwamnatin jihar Plateau Gyan Fajok. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka, to yanzu za mu kada zauranmu na tattaunawa. Kamar yadda kuka sani, zauren ya sake yada zango a Baucin Yakuba don tattaunawa kan inda aka kwana dangane da yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Fulani makiyaya da Sayawa manoma. Yau mai jagorantar tattaunawar wakilinmu na shiyar Bauchi Abdulwahab Muhammad zai dora ne daga inda yake komawa ga mai sharhi da kuma rajin tabbatar da zaman lafiya Alhaji Aminu Sidi.
To Alhaji Aminu Sidi, a matsayinka na mai sharha da kuma nazari akan harkokin zaman lafiya, ka dai ji abin da waɗannan bangarori biyu suka yi bayani. Kai a fahimtar kaya zaka fassara kalamansu da kuma yanayin da yake suke ciki yanzu?
Alhamdulillahi, ina ganin yanayin da suke ciki yanzu za su ce sun yi na'am, amma an daɗe ana gwagwarmaya. Kamar ƙungiyar mu ta kai shekara biyu da rabi suna zuwa Central Primary, ba ma Hausa Fulani da Tsayawa kawai ba, a'a, Jarawa, Bankalawa, Angasawa, Fulani da Tsayawa, mun iya ƙoƙarin mu musamman matasa su fahimta cewa zaman lafiya nan shine babban inganci, kuma ba a yi da komai ba sai da tallafin Interfaith Mediation Center na Kaduna, wanda suka jagoranci su Dr. Ashafa da Pastor James. Shine chief of party namu wanda ya kokari suka kashe kuɗi kain da ana inda wani program da ake kira Tolerance Project. Har aka yadda ana zama daidai, har ana fahimtar juna, ana yafiya. Yanzu dan zol musulmi ko bununu zai iya zuwa ainihin mahaifarsa ta faɓalewa iya maganar gonarsa, har ya ba da aron gona ko estate da filinsa, a samu la'ada a kuma samu jituwa. Wasu ma har sun fara gini a inda suka tashi, amma ya ɗauki lokaci kafin ainihin iyayen ƙasa su fahimci wannan. Daga baya suka gane cewa siyasa ce, ba addini ba ne, ba ƙabilanci ba ne, a siyasa ne suke ƙoƙarin su raba waɗannan abubuwa. Kuma mun shiga ka'in da na'in kafin zaɓe, cikin zaɓe, bayan zaɓe, kafin wannan yarjejeniyar a cimma nasaranta tsakanin Tsayawa da Fulani. Daga Tafa-ɓalewa har Ɓogoro akwai kyakkyawan mu'amala tsakanin Bununu, Zol da Tafa-ɓalewa, don da akwai jita-jita, wasu ne daga nesa za su farma wasu ya fara zargin juna, sai nan nan kaga an samu matsala. To amma kowa ya ji a jikinsa, kowa ya nadama. Yanzu neman zaman lafiya da inganta cigaban juna ake yi, kuma alhamdulillahi wannan yarjejeniya da aka yi tsakanin Fulani da Tsayawa ba ma daga manyansu kawai ba, a'a, har ƙasa ƙauyuka, su daga tai masu gundumomi, akwai Alhaji Dan Madami, ƙarancinsu Alhaji Yusuf Bununu, akwai Baba Bitrus, rabaran Baba Bitrus ya taimaka kain da na'in, akwai wani matashi ana ce masa Ezra, sun taimaka ƙoƙarin iyakan ƙoƙarinsu da sauran al'umma kamar su Malam Fa'izu, shi limamin Tafa-ɓalewa, sun taimaka kain da na'in, da wani ana ce masa Yusuf ko su Haliru, da su waɗannan da hakimai sun iya ƙoƙarinsu yau da gobe. Aka ci iya ƙoƙari ƙauyuka har mun shiga inda mun taɓa shiga ba, muka zauna da mutane da alƙawarin da aka yi, aka kafa masu 'yan bijilance, da kuma alƙawarin za a yi tsakanin gaskiya da gaskiya har ya kawo wannan cimma buri. Yanzu ina ganin ba Fulani zai iya karkaɗa shanunsa daga Tafa-ɓalewa har Ɓogoro, mu duk wanda ya kashe shanu a wurin za a gano su, za a kuma hukunta su, za a kuma biya kiyasinsu. Haka ba Fulani da ya ɓanna ko ya gudu, za a bi labi abu burtalin da ya je a samu ainihin harɗan wurin, a haɗa shi da hakimin wurin, a yi ƙiyasin ɓarnan da ya yi ya kuma biya. In bai biya ba zai tare da wani matsala, sai a haɗa shi da hukuma. Kuma alhamdulillah har yanzu ana ƙoƙarin wannan, kuma akan haka ake, sai dai ne ta fatan addu'a abin ya miƙe yara matasan nan da ba su da abin yi, su yi ƙoƙari su kwantar da zuciyarsu, kuma kai zuciya ne, a kuma ƙoƙari a tallafa musu musamman gwamnati a ba su abin yi. Karkatan dumalemen baiwa jamin nise kodo min biram jai nalanki mara ko fulbe takir bidi mo don duise kodo hadandi e mi yetti turup yetti nalanke gal gilu rebo gilu yaro dubi jeegum ha don yaran man e corona mi yetti de adam boy mabbe wuri boy jibo jaal alhamdo e jono ko kurko mo jaba ganda ka
bi magarka betere mamadou diallo e kame hamad hamad diallo e bi mira ala sagamin e hadi hadi do yawtata bi yetena ala kagalam gal be charde madone be nawdum afrique fo be nawdum o monde haybe fo tinum haba ngande pula gene wodi dum non mietti ala mietti suka be
to musta koko malam madalla dan na dawo gare ka to wasu matakai ne kuka dauka domin ku tabbatar da cewa wannan zaman lafiya da yake kuka ce wasu kaman shugabannin ku kaman su Dogara Aminu Tuku suka bada goyen baya don wanzu ku kuma wasu matakai ne kuka dauka na ganin cewa wannan zaman lafiya ya dore kuma ya kai ga kunne da kuma kofar kowane dan wannan yanki musamman ma a bangaren ku na Sayawa.
Bangaren mu na Sayawa ka matakan da muka dauka shine da cewa muna roƙon Allah, muna kuma roƙon shugabannin nan da kuma gwamnatin Bauchi a taimaka a cikin tafawalewa mu karan kanmu zaman da muke yi ba musulmai a wurin ba jin dadi muke yi ba. A zo ko da masallatan nan da aka rushe su don saboda tashin hankali na kwanakin baya tunda mun fahimta, a zo a gyara masallatan nan ko da mutum zai wuce ne, ko da ya je kasuwa ne, ko da yana ina ne, dan lokacin da ya je an kira sallah ya zo ga buta a wurin garuwa ya shiga ya alwalaya ya rufe masallaci ya tafi tafiyansa. Shine mu kokarin da muke koma muke kokari kenan da matakan da muka dauka kenan mu sai yawanta babu lewa mu samu a gyara mu masallatai abokan zaman mu mu zo mu zauna tare da su. Shine tabbacin zaman lafiyan da muke ganin in an yi haka duk duniya za ta san da cewa mun samu zaman lafiya da su.
To baya ga neman bukatan da gyara musu musulmai wuraren ibadansu, kamar ku kuna zama a bangaren ku na shugabanni da matasa domin ku tattauna wasu matsalolin ku.
Muna zama gaskiya mu matasa shugabanai sagu-sagu kauyuka-kauyuka wurare da dama muna galgadar da kanmu duk wani fasayi da yake cikin garin Tafawalewa idan muka ji shi da tsokanan ba Fulatani ko Bajari ko wani addini da yake cikin Tafawalewan nan da yawan nan da sunan tsokana na wanda zai kawo tashin hankali irin na da, mu da kanmu mukan kama shi mu kai shi gaban sarkinmu shi Gumzar kenan, mu je mu mika shi ya hukunta shi daidai gwalgwado don saboda wannan fitinan ba mu son mu sake ji a kan mu ne muka tada shi balle su.
To haɗin wani gari ne wai kuwa?
Suleiman.
Suleiman.
Ma sani da baba ke.
Kai haɗo ne ko kuma ba haɗo?
Ni disti ne na mi Allah.
Okay, wato mai tsawatarwa.
Yawa.
Na ƙungiyar mu ya ce Allah. To wasu irin tsawatarwa kuke yi wa ainihin al'ummanku musamman ma gashi shi Malam Madalla ya yi kira wa gwamnati da lalle ta fito a gyara muku masallatai da dai wuraren da yake idan an gani su ma za su san wannan zaman lafiya mai dorewa ya kankama.
Eto alhamdulillahi gaskiya mu a haka ma mun gode wa Allah tunda wajen shekara biyar na biyar din muke da saniya ba ta haihuwa hai amma yanzu ana tafiya har marti har dajara shanu mu suna nan suna kiwo ta zan shi ba Fulatani damuwar shi da dabban shi da yake zaman lafiya ya tsore kenan kuma muna shiga tafabula muna sallah matan mu suna shiga gida suna saida nono kuma mun gode wa Allah mun gode wa Annabi kuma mun gode wa wannan mutane guda biyu honorable barista Dogara Yakubu da honorable Aminu mu ba abun da zamu faɗa iya godan mu Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya.
The Voice of America, VOA.
Allah sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne mai girma Sarkin Badiko Alhaji Usman Sani, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa da rabaran Audu 7 na majami'ar Ikwa Matazu jihar Katsina. Ga dai mai girma Sarkin Badiko.
Assalamu alaikum ƴan uwana 'yan Najeriya. Sunana Usman Sani, Sarkin Badiko. Muna godiya ga Allah da ya kawo mu wannan marra. Da Allah ya so mu kawo kyakkyawar zamantakewa. Kabilun Najeriya sun haɗa kansu, masu addinin Najeriya sun haɗa kansu, musulmi da kiristani. An daina kashe-kashe irin na dabbanci. Domin wancan lokaci na kashe-kashen nan gaskiya masu irin wannan ɗabi'a ba su bamban da dabba ba. Lokaci ne wanda yake kuna ganin yadda kasashen Turai suke haɗewa. Ana magana globalization, inda kasashen Turai gaba ɗayansu wajen 19 sun haɗe, inda zai shiga ƙasar kowa ba tare da an samu wata matsala ba. Wajen aikin yi ne, wajen karatu ne, wajen kasuwanci ne, za a samu wannan tsakankanin kasashen Turai. Amma mu a ce tsakaninmu a ƙasa ɗaya za a gama cewa waɗansu masarauta ɗaya ce, amma saboda bambancin addini ko bambancin yare ko bambancin harshe ya zo a yi ta kashe-kashe tsakani wanda yake babu hankali a ciki. Su muna godiya ga Allah da ya kawo mu kusan ganin ƙarshen wannan matsala, cewa yadda abubuwa suka kawo ƙarshe abubuwa suka soma daidaita, domin tun daga wannan zaɓe ya nuna 'yan Najeriya sun haɗa kansu, musamman 'yan arewacin Najeriya wanda ake dinga yawan samun tashe-tashen hankula da rashin jituwa tsakankanin al'umma. Kuma abubuwa yanzu gaskiya sun mana daɗi ganin cewa za ka shiga ka fita ba tare da tunanin tsangwama ko za a hantare ka ba. Abinda muke fata sojojinmu na Najeriya da suke wurin wannan yaƙi su ma Allah ya ba su nasara, a samu a haɗa ƙasar nan yadda ƙasa za ta zauna lafiya, al'umma ta ci gaba da kasuwancinta da noma da ayyukan da muka sa gaba da karatu, musamman wuraren da aka samu yara ba su zuwa makaranta kaman jihohin Arewa ta Gabas, wanda aka wata da watanni ko shekara da shekaru wanda 'ya'yansu ba sa karatu, ba sa cikin kwanciyar hankali. Muna fata Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen wannan fitintunu, ya kawo haɗin kan Najeriya, manyan Najeriya, mu ba da kyakkyawan zamantakewa, mu ba da kyakkyawan jagoranci, mu ba da kyakkyawan misali, domin Najeriya nan yanzu duk wanda yake da hankali yana duba yadda duniya take. Najeriya ta shiga wani sabon shafi, ta shiga wani sabon bari, yadda aka karɓe ta, yadda aka karɓi sabon shugabanmu. Mutanen duniya sun ɗauka yanzu muna da hankali, mun san ciwon kanmu. Kuma muna roƙo ga manya wanda suke ganin su 'yan siyasa ne su san cewa yanzu da ya waye, canji ya shigo ga talakawa, suna da iko su zaɓi wanda suke so ya jagorance su. Saboda haka mutane su shiga taitayensu su san cewa an wuce lokacin da ake ɗauki ɗora. Yana da kyau a taimaka maimakon a ruɗa kan jama'a, haɗa kan jama'a, babu kyakkyawan zamantakewa, mutane ba su san inda aka dosa ba. Muna roƙon mutane don Allah a zauna lafiya, a ba gwamnati haɗin kai yadda za su samu kyakkyawan yanayin da za ta yi mana ayyuka, domin kar tafiye-tafiyen da a cikin ƙasar nan za a ga cewa hanyoyi sun mutu. Muna fatan Allah ya sa wannan yanayi da aka samu na samun kyakkyawar sabon gwamnati ya zanto cewa mun samu hanyoyi ingantattu, hanyoyin jirgin ƙasa masu kyau, jiragen sama su dawo da zirga-zirga kamar yadda suke a da, a samu kyakkyawar zamantakewa da kyakkyawan yanayi a ƙasa. Najeriya ta bunƙasa ta wuce inda take da, kamar yadda da ake fita da naira a kashe ta a London da New York, ya zanto mun komo da wannan Najeriya ta kai matsayin da ya kamata ta jagoranci Afirka. Muna fatan Allah ta'ala ya mana buɗi, ya mana jagoranci, ya tabbatar da wannan burinmu da fatanmu da addu'anmu wadda muke ta yi musulmi da kirista na neman Allah ya kawo zaman lafiya a Najeriya. Allah ya ansa mana, ya biya mana bukata, 'ya'yanmu su samu kyakkyawan ilimi wanda zai kawo jagoranci mai kyau. Gwamnatocinmu na jihohi da na ƙananan hukumomi, mu ba su kyakkyawan haɗin kai da goyon baya domin su samu damar yadda za su yi mana ayyuka, a samu yanayi mai kyau da Najeriya za ta wuce inda take a da. Shugabanni ko mun masu fatan Allah ya masu jagoranci. Na gode, Allah ya samu tashi lafiya.
Shi ma rabaran Audu 7 kira yayi da a dora kan nasarorin da aka samu na zamantakewa.
Assalamu alaikum ƴan uwa na 'yan Najeriya. Ni ne suna rabaran Audu 7 daga Ikwa Church Matazo a jihar Katsina. Ina gaishe ku musamman da fatan alheri domin sabuwar gwamnati da Ubangiji Allah ya bamu. Da yake ku ɗan Najeriya mu ne muka zaɓi wannan gwamnati bisa ga yardar Allah. Bisa ga littafin Roma sura 13 aya ta farko, Allah ya ce babu wani mulki da ke akwai sai na Allah. Mulkokin da muke gani kuma sanyayyu ne daga Allah. Don haka Allah ya ce bari kowane mai rai shi yi zaman biyayya da mulkin masu mulki. Domin su da ke mulkin nan sanyayyu ne daga Allah. Idan ko mun yarda mu masu tsoron Allah ne, masu jin Allah ne, masu bautar Allah ne, to sai mu yi biyayya da hukumar da Allah ya ba mu muddin ba su hana mu mu bauta wa Allah ɗin ba. Saboda abubuwan da ke faruwa, ku ‘yan majalisa mun zaɓe ku domin ku je ku yi abin da ya kamata a madadinmu. A kan tantancewar nan da ake wancan ya cancanta, wancan ba ta cancanta ba, wancan ya yi kaza. Ya kamata ku ‘yan majalisa ku san cewa ba fara'ayin kowane mutum ɗaya za a kasance ba. Wanda aka kawo da yake shi shugaban ƙasar nan ɗan Najeriya ne, kuma ya san ‘yan Najeriya, ya san kowa. To ku amince mashi, yi mashi addu'a. Kuma bai kamata jayayya ta rika samuwa tsakaninku har wasu su fusata, su kai su bar wasu, har wani lokaci a rika kamar za a kai duka. Ku manya ne, ku masu aminci ne. Abinda ake bukata da wakili, a iske wakili da aminci. To saboda haka ku yi aminci a gaban Allah yadda ya kamata. Hayaniyar da ke faruwa can da can, mu dai sani idan an kashe ɗan jiku an kashe ɗan Najeriya, in an kashe Bahaushe an kashe ɗan Najeriya, in an kashe Bahilla ce an kashe ɗan Najeriya. Najeriya ce ta rashi, kuma mu ne muka rashi. Don haka makiyaya da manoma, ba abin da ya dace tsakaninku in banda ku yi haƙuri da juna, ku ba kowa haƙinsa. Manomi ba zai yi ba ba makiyayi, makiyayi ba zai yi ba ba manomi. Don haka ana buƙatar dukkanmu, muna buƙatar juna. Makiyayi taki, nama, nono, mai, manomi abinci kala-kala, da na mutane da na dabbobin. Saboda haka haƙuri ne ya kamata mu yi da juna. Irin abubuwan da ke faruwa tsakanin ‘yan banga da ɓarayi a ɓangaren jiharmu ta Zamfara, ya kamata irin waɗannan abubuwa su kawu. Kowa ya haƙuri da abin da Allah ya bashi. Hukuma ta ɗauki matakin da ya dace a kan mara gaskiya. Mara gaskiya kuma ya mai gaskiya kuma ya kawo ma hukuma. Hukuma kuma ta bi ka'ida, ta bi kadi, ta yi abin da ya kamata. Domin littafi mai tsarki ya ce ku ba kowa haƙinsa, gandu ga wanda gandu ya wajaba. Saboda haka mara gaskiya a ba shi rashin gaskiya, mai gaskiya kuma a tabbatar miki da gaskiya.
Jalla allazi wahidu
da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jikon. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To madalla Ibrahimu a gaishe ka. Masu sauraro da wani muka zo ga ƙarshen shirma wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe da Allah Ubangiji ya kai mu za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen kafa wannan lokaci a madadin saura abokan aiki musamman ma Ibrahim Kalmasi Garba wanda aka ci da labaran duniya da kuma shirin nan namu tattauna da wanda ya kula da ɗakin mu na watsa shirye-shiryen wato Caleb da kuma injiniyar mu malama Tien Ibrahim Alfa Ahmed ne daga birnin Washington DC ke cewar mu huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.